sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio POA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalol da kuma niya muryar arewa a kasar Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a POAhausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da daren yau Talata 12 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalma Si Garba ni da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke sake kawo muku wani sabon shirin a wannan daren. To bayan yayin da gwamnatoci ke shirin gina nasu cibiyoyin shiryar da kangararru bayan rufe masu zaman kansu, jihar Kaduna ta ce har daga kasashen waje ake kawo kangararru Najeriya.
Akwai ɗan Burkina Faso, Niger Republic, Cameroon, duk da akwai kuma duk gaskiya yawancin su duk kuma haɗa su da iyalansu.
Wasu kuma na ganin zancen gwamnati ko wata cibiya ta kula maka da ƴaƴa ma bai mata su ba.
Kai da kake a matsayin uban da baka tsaya ka tarbiyyantar da ɗanka bane, sai wani ne zai zauna tarbiyyantar maka da ɗanka.
Za kuma a ji cewa bangarorin siyasa a jamhuriyar Niger na kokarin haɗa kai gabanin lokacin zaɓe. Sannan kar amince bayan cikakkun labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan alfanu ko rashin alfanun kafa ta hukumar yaki da labaran ƙarya ko fake news a Najeriya. Kamar kullun lambar da za a kira ita ce alamar tarawa DC2BUCB5655. Akwai mu kuma tafar da shirin wasanni a takaice, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yan Republican masu goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump sun tashi tsaye suna shirin su kare shugaban, yayin da 'yan majalisar tarayyar ƙasar ke shirin fara sauraron bahasin jami'ai a bainar jama'a akan yiwuwar tsige Trump wanda za a fara gobe Laraba. Jami'an gwamnatin Trump na shirye-shirye don sa'o'in da za a kwashe ana sauraron bayanai daga wasu jami'an ma'aikatan harkokin wajen Amurka. Wato William Taylor, babban jami'in diplomasiyyar Amurka a Ukraine, da kuma George Kent, shi ma jami'in diplomasiyyar da ke sa ido kan harkokin Ukraine. Dukkan jami'an biyu a baya sun faɗi cewa Trump ya matsawa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky lamba akan ya kaddamar da bincike akan ɗaya daga cikin manyan masu kalubalantar Trump daga jam'iyyar Democrat a zaben shekarar 2020, wato tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden, kafin shi Trump ya bada wani tallafi ta bangaren soja na kuɗin dala miliyan 391 da Ukraine ke bukata don yaƙi da 'yan aware masu maradin Russia a gabashin ƙasar. Amma 'yan Republican a cewar wasu takardun da ke zagayawa a tsakanin 'yan jam'iyyar a daren jiya Litinin da kuma yau Talata na shirin yi wa jami'an biyu tambayoyi akan abin da suka fahimta game da aniyar Trump akan hudarsa da Ukraine, sun kuma kafe akan cewa dama Trump ya sha bayyana shakku akan cin hanci da rashawar da ke faruwa a Ukraine, kuma matakin kin sakin kudin ya yi daidai. Sojojin Isra'ila sun kai wani hari da ba a taba irinsa ba yau Talata a zirin Gaza, wanda ya yi sanadiyar kisan wani babban kwamandan wata kungiyar masu zafin kishin addinin Islama. Wata sanarwa daga ofishin Prime Minister Benjamin Netanyahu ta ce Baha Abul al-Ata shi ne ya kai wasu hare-haren ta'addanci da yawa da kuma harbawa Isra'ila rokoki a cikin 'yan watannin nan, kuma ya kuduri aniyar kai wasu hare-haren. Kungiyar mayakan ta ce harin da Isra'ila ta kai ya kuma yi sanadiyar kisan matar Abu al-Ata, bayan haka ya raunata 'ya'yansa. Kungiyar ta lashe takobin daukar fansa kamar yadda kungiyar mayakan Hamas ita ma ta yi, wadda ta ce Isra'ila za ta fuskanci duk wani sakamakon da zai biyo baya akan wannan mummunan farmakin da kuma yadda take ƙara auna su. Mayakan Falastinawa sun mayar da martani akan matakin da Isra'ila ta dauka ta hanyar harba mata rokoki. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya sanar yau Talata cewa za a saki wasu fursunoni jigajigan kungiyar Taliban su uku da musayar wasu mutane biyu ɗan kasashen yammacin duniya da kungiyar mayakan ke rike da su. Ghani ya yi wannan sanarwar musanyar fursunonin ne a lokacin wani jawabi da ya yi wanda aka nuna a kafar talabijin yana mai cewa sun dauki matakin ne da zummar samun hanyar yin tattaunawar samar da zaman lafiya da ƴan Taliban. Ya bayyana matakin a matsayin mai nauyi don muradin jama'ar Afghanistan. Fursunonin kungiyar mayakan su uku sun hada da Anas Haqqani wanda babban ƴaƴansa ne shugaban mummunar kungiyar ta'addancin mai alaka da Taliban wanda maki amfani da sunanta. Anas Haqqani tare da komandojin Taliban Haji Malik Khan da Hafiz Rashid tun a shekarar 2014 gwamnatin Afghanistan ke tsare da su. A watan Agustan shekarar 2016 ne aka sace turawan biyu wato Kevin King ba Amurke da Timothy Weeks dan kasar Australia. A wajen wata jami'ar Amurka da ke Kabul aka sace su inda dukan su biyan suke aiki a matsayin farfesoshi.
Hadiza Kiya da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan da gwamnatocin jihohin Najeriya suka yi tarifi cibiyoyin shiryar da kangararru aka shiga fargabar abinda zai biyo bayan sake sakin su cikin al'umma. Hakan ya sa gwamnatocin yin bayanin cewa za su gina irin nasu cibiyoyin inda za a kai waɗanda suka cancanci ci gaba da zama a cikin cibiyoyin don a ci gaba da shiryar da su. Waɗanda kuma suka nuna alamar shiryuwa za a haɗa su da iyalansu. Jihar Kaduna na ɗaya daga cikin jihohin da ke ɗaukar irin waɗannan matakan. Isa Lawal Ikara gare ka.
A daidai lokacin da wasu al'ummar jihar Kaduna ke ci gaba da ciwon baki game da rufe gidajen horar da kangararrun da aka yi a faɗin jihar Kaduna da kuma sassan wannan ƙasa. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce ita ta yi nisa wajen gina irin waɗannan gidaje na horar da kangararru domin maye gurbin waɗanda ta rufe a baya. Kwamishiniyar ma'aikatar kula da harkokin mata da walwalar al'umma a jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba ce ta yi wa muryar Amurka ƙarin haske game da tsarin gwamnati yanzu.
Eh to bayan rufe gidajen gwamnati tana gina nata a kowane shiya-shiya amma a shiya tsakiya tana gina guda biyu. Sannan kuma akwai na ƙananan yara su ba prison ake kai su kuma bai kamata a kai su irin wannan gidan ba. Ya kamata a kai su abin da ake kira remand. To shi ma ma'aikatar shari'a tana da ana gina a kowane shiya kaga akwai remand guda uku kenan. Yanzu haka ma muna da wasu yara ko da aka tsinto ko kuma wanda suke cikin wannan wahala da sauran su dole ne mu kawo su domin ba za mu iya kai su da iyayen su ba saboda irin ciwon da ke jikin su dole sai su samu sauki.
Sai dai kuma duk da kirkirar gidajen horar da kangararrun mallakin gwamnati Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta ce akwai buƙatar masu zaman kansu ma su gina amma fa bisa tsari da bin doka.
Mutanen da muka samu yanzu ina da mutum 13 suna nan a asibitin masu taɓin hankali sakato kenan. Sannan kuma waɗanda muka ga cewa za su iya haɗa su da iyalinsu muna haɗa su da social workers ɗinmu suna kai su har garurukansu. Na ƙarshe wanda muka kai shi ne a jiya Lahadi mun kai shi community ɗinsu na Yarbawa nan Bayarbe ne daga Ocean State. Sannan a ƙididdiga da muka yi gaskiya yawancin waɗanda aka ciro daga waɗannan gidaje yawancin su ƴan Niger State ne. Akwai ƴan Adamawa, akwai ƴan Maiduguri, akwai ƴan Burkina Faso, Niger Republic, Cameroon duk da akwai kuma duk gaskiya yawancin su duk mun haɗa su da iyalansu.
Gustansu yanzu ku kuna ganin gwamnati za ta iya ɗaukar ɗawainiyar irin waɗannan aiki da ake na irin waɗannan mutane wanda aka kai wajen gidaje nawa a Kaduna kawai.
Abinda muke tashi ne gwamnati ita kaɗai ba za ta iya ba. Shi yasa ai kaga muke da makarantu na gwamnati, muke da masu zaman kansu. Sannan shi yasa muke da asibiti na gwamnati, muke da masu wanda suke da zaman kansu. Amma abin da muke cewa dole a bi tsari. Ba mu ce ba za a iya yin wa'annan gidaje ba. A'a idan za a yi dole a bi dokokin gwamnati. Ba zai yiwu a ce ka ɗauki mutum 300 ka saka su a gidan da wanda kila mutum 20 ya kamata su zauna ba. Sannan banda haka na an gwamu tsasu ga yara, ga manya, sannan ga mata.
Maganar rufe gidajen horar da kangararru a sassan kasa musamman dai a jihar Kaduna dai ta jawo cece kuce da kuma ra'ayoyi mabambanta.
Suna Jafaru Salisu, sakataren layin zare taxi. Malaman nan da suke kula da yara mutane suna taimaka ma jama'a kuma gwamnati ta ci tarusa ya shiga da gina nata
Muhammad El Amin El Kanani to abinda muke cewa shine anilesu gwamnati za ta gina nasu har ta dauko yaran kangararrun nan ko da mai da suje training din su a wajen nan to yanzu an rungu shi an dawo su gidajen mutane yayin da suka ce ya karu ɗan daba sun karu har da ne za a yi ba ya kamata gwamnati ta dinga
sunana Isa Abdul Rufiyan da aka yi mu azu da muke fata Allah sa alheri ne
a matsayina na uwa billahi alazim a yadda ni je a yanzu ba ni da yaya a raye ko yayan da suke hannu na a yanzu yayan uwa na ne ni nake tarbiyyatar da abina saboda na isa da su ne aka bani kaya na amma ba zan dauki dana in kai shi wani wata duniya wani kato ne wanda ake ganin cewa shine wai zai iya tarbiyyatar da su wallahi ba zan bayar ba kai da kake a matsayin uban da baka tsaya ka tarbiyyatar da danka bane sai wani ne zai zo ne zauna tarbiyyatar maka da danka
Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
ba ga da Isa daga Najeriya kuma bari mu kada jamhuriyar Niger inda nan kuma bangarorin siyasa ne ke ta kokarin hada kansu gabanin zabukan da ke tafi saboda ai komai cikin lumana Sulabarma gare ka
tun a ranar talatar da ta gabata ne bangarorin siyasar kasar ta Niger suka fara fuskantar juna da zumar tantauna hanyoyin kawo karshen kacce na can da ke tsakanin su yau shekaru kusan biyu Lurada alamun yiwuwar samun fahimta yasa waɗannan 'yan siyasa ƙarƙashin shugabancin Prime Minister Birgira Fini kiran taron manema labarai a yammacin jiya Laraba domin yi wa jama'a bayani akan wannan yunkuri kamar yadda za a ji daga bakin tsohon Prime Minister Shehu Ahmadu na kawancan jam'iyyu masu mulki
ko hasan yau watanni da adawa suna sha ba su yarda ba da yadda za a tafi wannan zabe mai zuwa kullun zabe bai dace da su ba waɗansu kuma gyare-gyare ba su dace da su ba yadda ake tafiyar da mulkin bai dace da su ba ba daɗi ba ci gaba ga shi dama tashin hankali na tsaro ya dame ni talauci ya dame ni shi ya sa aka ce yanzu a zo a zauna a tattauna
yan adawa waɗanda suka ƙauracewa dukkan wani zaman da ya shafi tsare-tsaren zaɓuɓɓukan da ke tafe sun gindaya wasu sharuɗa a matsayin wani matakin share fagen soma tattaunawa Ahmadu Jibo Max shine mataimakin shugaban kawancan yan adawa na FRDDR
ko na zuwa nan sai NDP kullum kun ga sarakai zaune kun ga yan krista zaune kun ga jabiri zaune sai an kare batu su tashi kuma su kakkabe riga su hita ba su gayyi ba ba su ji ba ba su ba a gaya musu ba to wangana yin sheda shedan da baya magana muka ce sai an kara shaddu da za su zuwa da kasan waje wanda ke bada kudin su a yi siyasa su zo su ga abin da ake ciki ONU NDI da Union Europeenne su uku ga aka tsaida
yanzu haka ɗan hamayya da dama ne ke garkame a gidan yari saboda dalilan siyasa in ci shugabannin ƴan adawa saboda haka suka buƙaci a fara sallamon su don kawo ƙarshen kin yarda da ke tsakanin su da masu mulki yayin da Prime Minister a wannan zama ya ja hankula akan buƙatar a dubi barazanar tsaron da Niger ke fuskanta a yau Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Tuwa gaida Sulaiman an jima kaɗan za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan alfanu ko rashin alfanu kafa hukumar yaƙi da labaran ƙarya ko fake news a Najeriya kafin nan a ɗan ji wannan
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 2055 2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alama ƙari wato plus, sai a saka daya, sai a jiro lambar wato alama ƙari 1 2 2 2 5 2 6 5 5.
To da alamar akwai malami daga Kano, muna jinka.
Yawwa, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Badamasi Ali daga nan region Lemo Kano.
To Badamasi,
to magana ta gaskiya, an ce daga na gaba ki gane zafin ruwa. Kudan su kansu manyan yawanci zaka ga su suke yin amfani da waɗannan kafafan sadarwa musamman yan siyasa wajen isar da sakonnin su ga habukan adawa. To kaga ya kamata ya zamana cewar su din ma ya zamana fara yi wa kansu hukunci tukunna ta doka kafin su yi wa sauran talakawan kasa. Amma magana ta gaskiya, idan da babu wannan matsala, to bana tunanin cewar waɗanda suke zuwa kafafan sadarwar nan suke yin maganganun da ba su dace ba za su ci gaba da yi.
Amma malam Badamasi, kana ganin a kafa wannan hukumar koko kar a kafa? To da alamar dai malam Badamasi bai ji mu, bari mu je mu jihar Niger. Wake kan layi a Niger?
Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kimba.
To malam Ibrahim, muna jinka.
To gaskiya mu matsalar mu Najeriya, doka za a ce za a kafa doka amma ba za ta dore ba.
To amma kana ganin
saboda
ci gaba.
Na'am, na'am.
Amma kana ganin akwai alfanun kafa dokar koko?
Dokar tana da amfani mai muhimmancin gaske, to amma dokar ce a nan Najeriya ko an kafa ta ba za ta aiki ga wanda ainihin ya yada labaran ƙarya, sai dai ta tsaya a kan talaka wanda yake bai sawa bai san sauka ba, wanda yake ba zai iya furta wani abin da zai zama tashin hankali a ƙasa ba. Amma da Allah hukunci za a sa doka ta amfani ga waɗanda yake an san in sun yi magana za ta zama matsala a ƙasa a hukunta su. To da dokar ta yi, to amma ba za ta aiki haka ba.
To malam Ibrahim, mun gode da ra'ayinka. Bari mu je mu jihar Kaduna. Wake kan layi a Kaduna?
Ka almasi garba, barka da yammaci.
Barka da yammaci mai rediyo.
Suna na Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
Haka, muna jinka.
To barka da dawowa hutu.
Muna ma barka kai ma.
to alhamdulillahi. To ka gane ko ka almasi? Mu a nan Najeriya, idan wannan abin aka ce za a kafa doka, to gaskiya al'amari talaka take tsayawa a kan shi. Saboda zan kama dan misali kaɗan, za ka ga mutum ya je ya saci kuɗi kamar naira miliyan 500, amma da ya je kotu sai ya furi da 100,000 ko 80,000 ko 150,000, amma talaka sai ya saci akuya kaza ta naira 100,000. Sai ka ga abin an zo an damfe shi, ya je ya zauna gidan remote saman shekara 10. Da haka irin wannan bangaren kafa wannan doka na maganar social media din nan, inda za a kafa ta domin da gaskiya da gaskiya, to abu ne mai matukar muhimmanci, domin mutum ne yana da gata 200 a daki sai haddasa rikicin da wallahi sai a kone jiha guda ɗaya saboda sakamakon wannan abin da ya yi. Da haka muna fatan mu da muna gwamnati fatan alkhairi, idan aka ba wannan doka Allah ya sa ta yi aiki yadda ya kamata.
To mun gode malam Musa, bari mu je mu Katsina Duku. Wake kan layi a Katsina?
Salamu alaikum. Salisu Haruna ne.
To Salisu, muna jinka.
Salisu ne, nama tashar Fulani.
To malam Salihu, Salisu muna jinka. Muna jinka, muna son mu ji ra'ayinka.
Ra'ayina ba wani abu ne, muna magana ne dangane da
Malam Salisu, maru'in shi ne a kafa wata hukuma da za ta yaƙi yaɗa labaran ƙarya a Najeriya. To da alamar wato ba ka tare da mu, koko dai baka shirya ka ansa wato wannan tambayar ba, koko ka gabatar da ra'ayinka kan wannan maudu'in ba. To kamar yadda muka ce, wa alaikum salam.
Suna na Amar Usman daga Rinjin Gani, karamar hukumar Toro.
To muna jinka daga Bauchi kenan, muna jinka.
Daga Bauchi, jihar Bauchi. Wannan maudu'i da ake gaskiyar magana kamar yadda malam wanene ne rediyo da rikoda na Kaduna yake faɗi game da maganan talaka. Shi dai duto kan da za a sa a ƙasar nan a Najeriya, gaskiyar magana shine takan kare ne akan talaka. shi dai mai hannu da shuni gaskiya duk abin da aka yi ba a hukunta su iya duk abin da aka sa a talaka yake karewa tare da fatan gwamnatocin Najeriya su gyara saboda talaka shi ma idan samu sabida salamu alaikum
to mun gode har yanzu muna koko bari mu koma Kaduna wake kan laye a Kaduna
to bayan kalmar shi garba barka da lasariya
tsarruka mutala
sunana Murtala ina kiran ku da gare da gasa a kasar tarayyar Najeriya
to muna ansa muna jinka
to kalmar shi ta ga mu a kullu abin da nake faɗa ita wannan gwamnati a tamu dinnan lalle mun ci ta ci gaje ita wannan social media a wancan lokacin suka dinga tsorata ita gwamnatin da ta gabata ta yanar gizo can sun arin gizon ƙuri'a can sun fa har dai suka firgita PDP su suka samu suka ɗara mulki to abinda mutane ke gani kaman za su yi amfani da wani dama ne su ƙara sa kwaɗo a bakunan mutane na faɗa albarkacin baki ai shi duk abin da ka sani ba wani abu wanda ba an bi kan shi ana iya juya shi zama ba kyau mu abinda nake gaya musu tunda ana iya gano wanda suke posting wani albarkacin baki ko ƙage sai a kamo irin wa'annan ba ma sai an zo ana cewa za a sa doka ba kawai dama akwai doka wanda mun sani in wani ya ci ma mutum ki ko ci zarafin ka ko a zahiri ne za a kai shi kotu a kwatan ma yankin ta amma mun muna kama wannan zai zo wani takura mu yan jaridu ne da mu masu faɗan albarkacin baki wanda kundin tsarin mulki sashi na 39 ya ba mu yankin faɗan albarkacin baki ya kamata su kara tunani ko za su bari sai an kafa wata gwamnati na gaba kafin mun ba ka ba gaskiya za a ci suna so su hana faɗan albarkacin baki ne da fatan za ku tashi lafiya
to malam mutala baka ganin da ike wannan dokar za a kafa ne ta yaki masu yada labaran ƙarya ba kowane mai ya dauko kowane bayani ba matsawon mutum ya yada ci gaba
mafi yawanci su jami'an da za a kafa ka san shi mafi yawancin jami'an roko wannan hukumomi na Najeriya ba mu ce duka ba idan ka ce tsaya bakin boda ina ga shi ya tsallaka har gaba da bakin layi to shi ya tsallaka layin ya ƙara tsallaka wani layi
to Allah shi
ba zai ta inda za a kai da shi ba
Allah shi kyauta mun gode mutala to daga Najeriya bari mu ketara jamhuriyar Nijar wake kan layi a Nijar
salamu alaikum
wa alaikum salam
kuma mallan Alina daga dogon nunsu a cikin jamhuriyar Nijar
to mallan albarka da
to barka ka dai abinda an nawa ra'ayi na bisa ga harkar sadar wani da aka samu labarin ya ƙarya ce ya kamata a saka duk wanda wani labari wanda an ƙarya an kana saka kan ai mai hukunci ne ka za ka wata buka ɗan siyasa waɗanda ka taimaka mutane shi abinda ɗan siyasa bai bisa ga gona ta wuce harkar wazarcin ga kaya sa ne ba ta mutu suna nagode mu da Amerika ina ma mallan daga dogon nunsu cikin jamhuriyar Nijar
to mun gode sosai daga Nijar bari mu koma Sokoton Shehu wake kan laye a Sokoto
kayan kalmashi galaba kana magana da Kabiru Abubakar Fulani yaki shagaru local government Sokoto City tare da Najeriya
to mallan Kabiru muna jinka
to gaskiya ni ga wannan ra'ayi nawa ina ganin gwamnati da kuma waɗanda ka samar da shatukan yanar gizo da sauran ainihin jami'an tsaro suna ainihin jan kafa game da hukunce waɗanda ke irin wannan cin zarafin na al'umma to ya kamata a ce akwai doka wadda yake sahihiya ta kowa ya san da ita da zarar ka ci zarafin wani ta Facebook ko ta WhatsApp da dai sauransu to akwai hukunci da za a yi maka wannan shi ne zai kafa ƙarshen wannan cin zarafin da ake yawan mutane da fatan za a tashi lafiya mai magana Kabiru Abubakar Bala ya aiki shagarar local government Sokoto tare da Najeriya
to mun gode mallan Kabiru da wannan ra'ayin naka muka kawo ƙarshen wannan babin da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu ko ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
za mu so labarin wasannin mu na ranar yau da wasannin kofin duniya na ɗan ƙasa da shekaru 17 da ke wakana halin yanzu a ƙasar Brazil inda ƙasar Faransa ta karkare ƙasar Spain ko Spain a ranar jiya a wasannin kwata final ko quarter de final da ci 6-1 Faransa za ta kara da Brazil mai masaukin baki da ta yi waje da Italia a yau dinnan talata da ci 2 da nema ita ko ƙasar Holland ko Pays-Bas a wannan gasa
kasar ta sharbice kasar Paraguay da ci 4-1 yayin da Mexico ta lakume Korea ta kudu da ci 1 mai ban haushi kenan Holland ko fayi ba za ta goga da kasar Mexico ko Mexico yayin da kasar Faransa ko kuma France za ta kara da Brazil a wasannin kusa da na karshe a ci gaba da wannan wasan na kofin duniya na matasa maza ƴan ƙasa da shekaru 17 na wannan shekara ta 2019 a yau talata ne hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF ko CAF ta hidda jadawalin rukunna guda hudu na gasar na wannan shekara ta 2019 inda rukunin A FC Nouadhibou zata goga da Rangers FC da Pyramid FC da Al Masri FC sai kuma rukunin B Bid West Wits zata kara da El Nasr da Joliba Athletic Club ta Bamako sai kuma Oroya FC ta kasar Guinea a rukunin C RS Berkane zata kara da DC Motema Pembe ta kasar Republic Democratic Congo sai Zanaco FC da Ezae FC a rukunin D akwai FC San Pedro da Hassania US Agadir sai Enimba FC ta Nigeria da Paradu AC ita ko hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta dakatar da Jamar Emil tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar Tanzania ta ci tarasa da euro 455 da 700 kenan miliyan 298 da jikka 752 da dala 363 na FIFA haka ma an tsaida shi har tsawon shekaru 10 ba zai sake shiga harkokin wasannin kwallon kafa ba saboda yin sama da fadi da tallafin kudi da hukumar kwallon kafa FIFA da kuma wanda hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF ko kuma CAF suka baiwa hukumar kwallon kafa ta kasar Tanzania domin haɓaka wasan kwallon kafa a wannan kasar haka ma da kudaden da hukumar kwallon kafa ta kasar Tanzania ta bashi domin ya kara bunkasa wasannin kwallon kafa a kasar tsakanin shekaru na 2013 da shekaru na 2017 Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to a gaishe ka gashirmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a takeice
kan Faransa da Jamus da Burtaniya da kuma tarayyar Turai sun ce suna da matukar damuwa akan ayyukan Iran na sarrafa uranium a baya-bayan nan da kuma abinda suka kira ci gaba da yin watsi da nauyin da ya rataya a wuyan Iran din a karkashin yarjejeniyar shekara 2015 game da shirin nuclear a kasar a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da aka fitar a jiya Litinin ministocin harkokin wajen kasashen sun yi kira ga Iran akan ta canza duk matakan da ta dauka da suka sabawa matakan da aka amince da su a yarjejeniyar wadda ta takaita ayyukan nukiliyar Iran dan ita kuma Iran din a sassauta mata takunkumin da Amurka ta sanya mata kasar Iran ta sake fara ayyukan sarrafa sinadarin uranium a cibiyar Fordo da ke kasar ta kuma zarta adadin da ya kamata ta sarrafa da kuma yawan sinadarin da ta riga ta sarrafa da aka bata izinin ta tara shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce za a iya sauya matakan in har sauran kasashen da suka sanya hannu a yarjejeniyar za su taimaka wa Iran don kaucewa takunkumin da Amurka ta sanya mata Yan Republican masu goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump sun tashi tsaye suna shirin su kare shugaban yayin da ƴan majalisar tarayyar kasar ke shirin fara sauraron bahasan jami'ai a bainar jama'a akan yayyuwar tsige Trump wanda za a fara gobe Laraba jami'an gwamnatin Trump na shirye-shirye don sa'o'i da za a kwashe ana sauraron bayanai daga wasu jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka wato William Taylor babban jami'in diplomasiyyar Amurka a Ukraine
To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai kuma gobe da safi ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Hadiza Kiyari wacce ta karanto mana labaran duniya da Julie Leffers Christian wacce ta hada mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai kuma gobe